بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin hudu ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin hudu ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na area 8 dake nan garki a cikin Abuja inda muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul Fatiha wannan shine darasi na hudu insha Allah kafin mu tafi alaramma zai sake karanta mana suratul Fatiha bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ubangiji madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama majikai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ihdinas siratal mustaqim ka shiryatar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim banda wadanda kai fushi da su walad dallin banda kuma batattu ajiya mun fara magana akan fassarar wadannan ayoyi da takaitattun bayanai akan su fadan Allah madaukakin sarki alhamdulillahi dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji rabbil alamina wanda yake wato ubangijin talikai mun ji wasu batutuwa game da ma'anan alhamdu zamu tashi inda Allah yake cewa lillahi wato Allah madaukakin sarki ya danganta wannan godiya ga baki dayanta zuwa ga sunan shi mai tsarki shine Allah yace lillahi sun tabbata ne ga Allah Allah shine al-ma'luh wal ma'bud wato Allah abin bautatawa Allah abin nufata da bauta shine ma'abucin al-uluhiyyati wal ubudiyya sahibul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ubangiji wanda yake ma'abucin kasancewar sa abin bauta wanda bayinsa suke bautata masa gabaki dayan su saboda abin da ya siffanta da shi na siffofi cikakku shi wannan suna na Allah kamar yadda al-Imam Sa'di ko As-Sa'di yake fada yace wasmullahi jami'un li jami'il asma'il husna sunan Allah ya tattara ma'anonin dukkanin sunayen nan guda 99 duk wani suna cikin sunayen Allah to akwai ma'anar shi a cikin sunan Allah haka yago a cikin tafsirin al-asma'ul husna na malam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di Allah ya gafarta masa ya kuma yi irin wannan magana a cikin tafsirinsa mai suna Taysirul Karimul Mannan inda yake cewa fa huwal ma'budu haqqan ubangiji shine abun bautatawa na gaskiya wallazi la tambagil ibadatu illa lahu wanda da dai bai cancanta a bautatawa wani ba face shi wala yastahiqu ghayruhu mithqala dharrati min al ibada babu wani kuma bayan Allah wanda ya cancanci koda gurgudan kwayar komayya na bauta ba wanda ya tantanta bauta mushi sai Allah madaukakin sarki shi kadai hakanan al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta masa a cikin mashahurin littafin sa wanda yayi dan bayani akan ma'anar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in shine madarijus salikina haula manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wanda littafi ne babba mai amfani kwarai game da wannan babi to a ciki yake yin wata doguwar magana wanda zamu takaita wasu bayanai daga cikin ta inda yake cewa siffofin Allah madaukakin sarki a matsayin sa na abun bauta siffofi ne cikakku waɗanda suka tsarkaka daga duk wani abun kwatance da abun buga misali daga wani aibi da wata nakasa yace walihaza yudhifu Allah ta'ala sa'iral asma'il husna ila hadha lism shi sa Allah yake danganta sauran sunayensa zuwa ga sunan sa na Allah kamar fadin Allah walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa wato da ar-rahman da ar-rahim da al-quddus da as-salam da al-aziz da al-mu'min da ire-iren su duka sunayen Allah ne kyawawa to Allah shi ya mallake su amma ba a cewa wani abu aka san haka wato ba a cewa al-aziz yana da sunaye kyawawa domin su siffofi ne sai dai a ce Allah yana da sunaye kyawawa yace inji ibn al-qayyim fa ulima anna ismuhu Allah mustalzimun li jami'i ma'ani al-asma'i al-husna hala halun alaiha ko dalun alaiha bil ijmal da haka muka gane cewa sunan Allah lafazin Allah ismul jalala to yana dauke da ma'anin dukkanin sunayen Allah kuma yana nuni zuwa gare su can gaba kuma sai yake cewa wasmullahi dalun ala kaunihi ta'ala ma'luhan ma'budan sunan Allah yana nufin sunan Allah wanda ya cancanta a bautata mishi wanda dukkanin halittu suke bautata mishi mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an dukkanin halittu suna bautawa Allah saboda kaunar Allah da suke suna bautawa Allah suna masu girmama Allah suna bautawa Allah suna masu risnawa gaba ga Allah yace wa faz'an ilayhi ko wa naz'an ilayhi fil hawa'ij da kuma yadda halittu suke komawa zuwa ga Allah yayin buƙatu wan nawa'id da kuma yayin shigan su cikin musibu wa zalika mustalzimun likamali rububiyyati kasancewa Allah abun bauta wanda yake da sunaye kyawawa wanda kuma ake komawa gare shi da bauta saboda kauna saboda girmamawa saboda risnawa gaban sa wannan kuma ba Allah siffar cewa shine mahalicci shike da rahama wanda da rahamar sa da kasancewar sa shine mahalicci suna dauke da siffar mulki da kuma siffar godiya shi kadai mallaki komai kuma shi kadai cancanta a gode masa sannan siffar sa ta kasancewar shi abun yabo abun bauta da siffar sa ta kasancewar shi wato mahalicci da siffar sa ta kasancewar shi mai rahama da siffar sa ta kasancewar shi mamallaki wadannan abubuwan guda hudu al-ilahiyya sifatul ilahiyya kasancewar shi wato Allah wanda ake nufatar shi da bautawa sannan sifatul rububiyya kasancewar shi Allah wanda ya halitta sannan sifatul rahmaniyya kasancewar shi Allah wanda yake tausayawa bayinsa wa sifatul mulkiyya da kasancewar shi Allah wanda ya halicci komai waɗannan siffofi guda hudu inji ibnul qayyim su suka samar da dukkanin siffofin Allah ga baki ɗayan su dukkan siffofin Allah suna kewayawa ne akan waɗannan guda hudun yace saboda babu wanda zai samu waɗannan siffofin sai Allah kadai shi da ya kasance rayayye mai ji mai gani mai ƙarfin kudura akan komai wanda yake magana wanda yake aikata abin da ya so mai hikima a cikin ayyukansa wannan duka magana ce doguwa na takaita mana ita daga littafin madarijus salikina na al-imamu ibnu al-qayyim a cikin mujalladin sa na farko saboda haka mala abdurrahman abdurrazzaq afwan ibnu abdul muhsin al-badr Allah ya saka mishi alkhairi da yake magana akan sunan Allah da irin darajar sunan Allah sai yake cewa wannan suna na Allah daga cikin ababan da wannan sunan ya siffanta da shi shine kasancewar dukkanin zikirori da muke yi a koda yaushe a cikin sallah da wajenta zaka ga cewa muna danganta su ne zuwa ga sunan Allah kaman at-tahlil muna fadin la ilaha illallah haylalakin kaman at-takbir muna cewa Allahu akbar hakanan yace kaman at-tahmid godewa Allah muna cewa alhamdulillah hakanan kaman at-tasbih muna cewa subhanallahi hakanan al-hawqala fadin la hawla wala quwwata illa billahi hakanan al-hasbala fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim hakanan al-istirja fadin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun da ire-iren waɗannan zikirori zaka ga ko ina sunan Allah shine sunan da ake amfani da shi wajen ambaton Allah a cikin zikirori fiye da dukkanin sauran sunaye saboda shine sunan yanka suna mafi girma sunan Allah madaukakin sarki wanda babu suna kamar sa shi yasa zamu ga cewa a koda yaushe muna yawan ambaton sa Malam Abdurrazzaq Ibn Abi Musa al-Badr ya ci gaba da cewa wannan suna na Allah ya zo a cikin alqur'ani mai girma a sama da wurare 2000 wanda babu wani suna daga cikin sunayen Allah da ya samu irin wannan tagomashi na maimaituwarsa a cikin alqur'ani maimaituwa mai yawa yace baya ga haka ma akwai ayoyi sama da guda 30 wadanda kalmar farko da ke cikin ayoyin shine fadin sunan Allah kaman ka dauki Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ka dauki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka dauki Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur wannan duka cikin suratul baqara in ka tsallaka zuwa cikin suratul nisa'i akwai Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wannan a cikin suratul nisa'i kenan haka nan a farkon suratul ra'd fadin Allah Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha da irin fadin Allah Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir suna nan dai da yawa a waɗannan wuraren haka nan a cikin suratul ibrahim fadin Allah Allahu allazi lahu ma fis samati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min azabin shadid idan muka tsallaka cikin suratu ibrahim annama Allah madaukakin sarki akwai aya da aka fara ambaton sunan Allah shine fadin Allah madaukakin sarki Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum haka a cikin suratul hajji Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas da fadin Allah Allahu nurus samawati wal ardh cikin suratul nur idan ka sake tsallakawa cikin suratul rum zaka samu irin su Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay haka ha ila cikin suratul rumi bayan wasu ayoyi kadan fadin Allah madaukakin sarki Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban idan muka gangara har ila zuwa farkon suratu as-sajda inda Allah yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arshi da kuma a cikin suratu az-zumar Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tawaffi manamiha da ire-iren su suna nan da yawa kaman cikin suratu ghafir Allahu allazi ja'ala lakum al-arda qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum da irin fadin Allah Allahu allazi nazzala al-kitaba bil haqq wal mizan cikin shura kin suna nan da yawa waɗannan misalai ne kawai idan muka kalli waɗannan misalan da ire-iren su zamu ga dukkanin ayoyin suna farawa da ambaton sunan Allah lafzul jalala sannan a cikin su kuma akwai ambaton aiki cikin ayyukan Allah na rububiyya wannan ke nuna wato alaƙar Allah mahalicci da sunan Allah mahalicci da sunan Allah abun bautatawa wato wanda ya halitta shi kadai ya cancanta a bautata ma wanda bai yi halitta ba bai cancanta kwata-kwata a bautata mishi ba dan haka zaka ji an ambaci cewa Allah ya halitta samai da kasai Allah yake bada arziki Allah yake saukar da ruwan sama Allah yake shiryatarwa Allah yake bayarwa Allah yake hanawa Allah yake wahayi Allah yake kashewa Allah yake rayawa dan bayin Allah su sakankance game da matsayin Allah ubangijin su ta fuskar cewa shine mahaliccin su wanda wannan zai ba su wato karfin gwiwar su bautata mishi su nemi taimako a wurin sa su addu'a zuwa gare shi su nemi agaji a wurin sa sannan su tsantsanta masa bauta duk wani wanda ba Allah ba bai halicci komai ba ba shi da karfin yin halitta kowace iri saboda haka da dai bai cancanta a bautata mishi ba Allah kada ya cancanci wannan saboda haka sai aka fara ambaton wannan suna anan fadin Allah alhamdulillah godiya da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah mahalicci Allah abin bauta Allah mai sunaye kyawawa Allah wanda shi yafi kowa cancanta a bauta masa ina fata muna ganewa to bayan da aka ambaci wannan suna na Allah sai kuma Allah madauki sarki ya kara ambaton wani sunan shine rabbil alamin ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah abin bauta rabbil alamin wanda ya halicci dukkanin talikai ar-rabbu shine al-maliku al-khaliqu al-mudabbir wanda ya halitta wanda halittar nan duka mulkin sa ne wanda kuma shi yake sarrafa dukkanin halittu Allah shi ya halicce su dukkanin halittu Allah shi yake sarrafa su kuma dukkanin halittu mallaka Allah ne kayan Allah ne kame da Allah yake fada yake cewa ulul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis samai wama lahum min ko wala hum fihi min shirkin wama minhum min zahir na wama minhum min zahir Allah yace ulul ladzina za'amtum ka ce wa kafirai ku kira waɗanda kuke riyawa min dunillahi kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama babu abinda suke da shi koda ƙwayar komayya a sammai ko a ƙasa kaga Allah ya tabbatar da mulki ba na gumaka bane mulki na shi ne na Ubangiji shine ɗaya daga cikin siffofin rububiyya din kenan la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama wama lahum fihi min shirkin sannan a cikin sammai da ƙasa ba su da wani tarayya da Allah wajen halitta wani abu da shine ɗayan siffar na al-khalq wama lahum fihi ay fi makhluqatil lahi min shirkin ba su da hannu a ciki ba su da hannun jari a ciki sannan Allah ya ce wama minhum min zahir ba kuma su da wani koma bayan Allah wanda yake iya juya al'amuransu shine at-tadbir din kenan saboda haka Allah in aka ce mishi ar-rabbu ana nufin siffar Allah ta wanda ya halitta siffar Allah ta wanda ya mallaki halittar siffar Allah ta wanda yake juya halittun mutum yana iya mallakar wani abu amma ya zama baya iya juya shi wani yafi karfin shi akai saboda yarintarsa ko rashin wayensa ko rashin hankalinsa kamar dukiyar maraya kaga maraya ya mallaki dukiyar amma ba shi yake juya ta ba sannan mutum yana iya juya wani abun da ba nashi ba abun da aka yi wakilcinsa a kai sannan mutum yana iya wato kwaikwayon wani abu ya halicci wani abu amma ba shi ya halicce shi a asali ba kamar yadda wato turawa suke kwaikwayon halittu da yawa cikin halittun Allah suke kirkire-kirkire iri daban-daban kama daga kan ababen hawa ko ababen amfani ko injina da sauransu amma shi Allah shi yake da duka uku shi ya halitta shi ya mallaki halittar sannan shi yake sarrafa halittun babu wani wanda yake da waɗannan siffofi guda uku sai Allah shi yasa al-Imam at-Tabari a cikin tafsirinsa da yake magana akan wato ma'anan wannan kalma ta ar-rabbu sai yake cewa in aka ce rabbu tana ɗaukan ma'ana da yawa a harshen larabci tana ɗaukan ma'anan as-sayyidul muta' wato shugaba wanda yake mabiyayya ana iya kiran shi da suna rabbu sannan tana ɗaukan ma'anan al-hakim wanda yake zartar da hukunce-hukunce, tana ɗaukar ma'anan al-kafil, wato wanda yake ɗaukar ɗawainiya, tana ɗaukar ma'anan al-ra'is, jagora, tana ɗaukar ma'anar al-mu'assis, shine wanda ya founding, wanda ya ƙirƙiro wani abu, tana ɗaukar ma'anan kuma ar-rajulu al-muslihu, mutumin da yake da nagarta, tana ɗaukar ma'anar wanda aka bashi wakilci na riƙon wani abu, kamar mace a gidanta, kamar yadda mai waƙa yake cewa rababatu rabbatul baiti tasubbul khallati zaiti, kaga mace mijinta ya bata amanar gidansa da iyalinsa da dukiyarsa da rayuwarsa, saboda haka ta zama rabbatul baiti, uwar gida da ake cewa da Hausa. Haka mutumin da ya ƙirƙiro wani abu ya zama founder na wannan abin, shi ma rabbu ne. Mutumin da ya mallaki wani abu ya zama mamallakin wannan abin, shi ma rabbu ne gare shi. To duk waɗannan ma'anonin a wurin halittun Allah ma'anoni ne wanda suke temporary, na je kana yi ka, ba su da tabbas, ba su da asali. Yanzu kana iya zama wanda ake mishi da'a, an jima ka rai, ba a maka da'a saboda muƙamin ya gushe daga kanka. Yanzu kana iya zama wato wanda yake mai hukunci, an jima ka ɗanka zama ba kai ba ne saboda an ƙwace hukuncin daga hannunka. Kana iya zama wato wanda ya ƙirƙiro wani abu, daga baya kuma abin ya kubce a hannunka ba kake ta cewa a kansa ba. Mace na iya zama uwar gida, ta waye gari kuma ba uwar gidan ba ce, ko ya zama an sallame ta, ko mai gidan ya mutu ya bata. Saboda haka su bayin Allah suna iya samun siffar rububiyya ne, siffa wadda take ta wucin gadi. Shi ya sa ma sai an danganta an ce rabbul baiti, rabbus sayyarati, rabbatul baiti, sai an danganta zuwa ga abin da aka ba su mulki. Shi kuma Allah shi kadai sai a samu shi alif da lam a ce ar-rabbu, ubangijin kowa da komai. Ina fata mun fahimci bambancin. Saboda haka Allah shine ubangijin da ya halicci dukkanin halittu, shi yake renansu, shi yake ba su ni'imomin da suke rayuwa a ciki, kuma babu wani halitta cikin mutane, musulmi ne ko kafiri, mumini ne ko munafiki, a mai imani ne ko mulhidi, sai da ya zama na cewa ya yarda da wannan rububiyya, ko da yana ƙaryatawa da bakinsa, zuciyarsa ta tabbatar akwai mahalicci. Kamar yadda Allah yake cewa a cikin Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna tu'fakun. Da zaka tambayi kafirai ka ce musu waye halicci sammai, waye halicci ƙasa, waye sanya rana take tafiya tana kaiwa tana dawowa, waye sanya wata yana fitowa kullun dare, za su ce maka Allah ne. Ba sa sallah, ba sa salati, ba sa faɗin kalmar shahada, amma sun yarda Allah shi ne ya halitta. Sai Allah ya ce Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah ya sake ambaton wata siffarsa ta rububiyya cewa Allah shi ke bada arziki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha, shi ke baza arziki ga wanda ya ga dama. Wa yaqdir, kuma shi yake kuntata arzikin wanda ya ga dama. Ya ce inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah ya san komai. Duk wannan siffofi ne na rububiyya. Sannan Allah ya sake cewa wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an, ya zaka sake tambayan kafirai ka ce musu wa ke saukar da ruwa daga sammai, daga sama. Fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha, ya kuma raya ƙasa bayan ta bushe. La yaqulunna Allah, za su ce maka Allah ne. Bal aktharuhum la ya'qilun, Allah ya ce da yawan su ba su da hankali, sun san Allah shi yake yin waɗannan abubuwa, amma sun isa musu ta mushi, sun kama kafirci. Wannan ayoyi dalili ne akan cewa duk wani halitta cikin mutane ya yarda akwai Allah ubangiji mahalicci. Inda yake samun matsala in aka ce a bautawa Allah, to ba kowa ne yake samun wato dace da bautawa Allah ba. Hatta mutanen da suke da'awar cewa ba su yarda akwai Allah ba, irin wanda ake ce musu atheist, suna nan yanzu sun yawa a duniya, ɗan aƙidar ba Allah, su kansu sun san abin da suke faɗa ƙarya ne, sun san akwai ubangijin da ya halicce su. Saboda haka zaka ga suna samun wato kansu a cikin ruɗani da confusion, suna samun kansu a cikin takafu'ul adilla. Idan suka tafi suka tafi suka tafi a cikin wannan ɓata, sai su tarar da wato wani wuri wanda yake a katangage, sai su rasa yadda za su, wanda Allah ya so shi da shari'a a cikinsu, sai ga ya tuba ya dawo ya musulunta. Wanda kuma Allah bai kaddara mai shari'a ba, sai ga ya ƙara bin daji. amma dai bai iya tabbatarwa a kimiyancin da suke takama din cewa babu Allah, bai iya tabbatar da wannan. Allah ya tsare. Rububiyyar Allah ga bayinsa shamila ce, wato ta kowane bangare Allah yana da mallaka akan bayinsa, kuma shi yake juya al'amuransu, kuma shi ya halicce su. Saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya cancanta sabota masa, domin shi ya halicce su, shi kuma yake ba su duk abin da suke bukata na rayuwa, tun daga numfashi da hankali da rayuwa da mutuwa, shi ke musu ni'imomi masu girma wanda ba za su iya lissafa su ba. Wanda kuma inda Allah zai cire ni'imarsa daga cikin bayinsa da duniya ta tsaya cak, duk da irin lalata da rashin arzikin da bayi suke aikatawa a duniya, amma Allah bai gushe ba, yana ci gaba da ba su ni'ima ta numfashi da abinci da hankali da dukiya da ilimi, ya saukar da ruwan sama, ya ba su arzikin yin noma da kiwo, ya ba su dabaru na gyara ƙasa da inganta rayuwarsu. Allah bai gushi ba, yana yi musu wannan. Malamai suna cewa rububiyyar Allah gabayinsa iri biyu ce. Akwai ar-rububiyyatul 'amma wadda ta shafi dukkanin halittu da mutane da aljanu da mala'iku da kangararru da masu biyayya da tsuntsaye da kwari da abin da ke cikin ruwa da abin da ke cikin sama da komai, kowa yana ƙarƙashin gudanarwa Allah ne. Wannan ita ce rububiyyatul 'amma. Allah shike ba dukkanin halittun nan arziki, Allah shike shiryatar da su shiryatarwa ta ilhama, wato na su san abin da za su yi da rayuwarsu. Allah shi ke shirtar da dabbobi, kowace dabba da ka gani Allah ya tsara mata rayuwarta yadda za ta iya kare kanta daga cutarwa abokiyarta, yadda za ta san bukatunta na abinci da bukatunta na jinsi da bukatunta na wurin ɓuya idan ta ji wani haɗari ya taho mata. To wannan duka yana cikin rububiyyar Allah. Akwai kuma rububiyyar al-khasa wadda Allah yake yi ma bayinsa na musamman cikin muminai da salihai, ta hanyar Allah ya shiryatar da bayinsa zuwa ga addininsu, zuwa ga abin da zai ba su kyakkyawan tabbata a lahira. A nan ne malamai suke cewa wato Allah yana ba bayinsa tarbiyya ta musamman da imani, ya datar da su zuwa ga abin da yake na kwarai, ya tsaitar da su daga barin abin da yake mummuna, sannan ya shiga tsakaninsu da bata, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba su damar da za su tsira ranar alkiyama ta hanyar su bautata mushi. In sun yi kuskure su nemi gafara, sai ya gafarta musu. Idan sun ainihin yi bata su nemi istighfari, Allah ya gafarta musu. Sannan kuma Allah ya ba su damar cikawa da imani don ya sada su da rahamarsa. Duk wani yana cikin rububiyyar Allah madaukakin sarki da yake ma bayinsa nagari. Kamar yadda Allah yake ba mu labari, za mu ga cewa wato a rububiyya ta Allah tana da alaƙa da neman bukatunsa. Wannan rububiyyar khasa tana da alaƙa da neman bukatu a wurin Allah. Wataƙila kamar yadda malamai suke faɗa, wataƙila wannan shi yasa za ka ga cewa addu'o'in annabawa da yawa suna fara su da faɗin rabbi, saboda wato suna cikin bayi na musamman da Allah yake ba su kulawa ta musamman. Kalli irin faɗin Allah madaukakin sarki hikayatan an Zakariya, da Allah yake hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Me yasa aka zaɓi sa rabbi habli ba a ce Allahumma habli ba? Saboda wannan rububiyyar khasa. Hakan ka kalli kamar faɗin Allah akan harshen Annabi Musa, rabbi gfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Me yasa bai ce Allahumma gfirli wa li akhi ba? Saboda rububiyya ce khasa. Haka kalli faɗin Annabi Yusufa da yake cewa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Me yasa bai ce Allahumma sijnu ahabbu ilayya ba? Haka da faɗin sa qala rabbi inni faɗin Annabi Zakariya kenan, qala rabbi inni wahana al'azmu minni, da irin faɗin Annabi Yusuf alayhi salam da yake cewa rabbi kad ataitani min al-mulki, idan ka bi alqur'ani kai istiqra'in sa zaka ga mafi yawan addu'o'in annabawa suna fara shi da rafazin ar-rabb suna uduli daga lafazin allahumma su fada zuwa ga lafazin ar-rabb to wannan abin malamai suka ce yana nuna mana cewa duk sanda kake neman wata bukata wanda ka tabbatar babu mai iya baya da ita sai Allah to ka dinga amfani da lafazin rububiyya a cikin addu'arka yana da ƙarfi sosai saboda a cikin shi akwai sallama komai ga Allah sanda kake neman sarauta ko mulki ko arziki ko lafiya ko haihuwa ko ilimi ko duk wani abu daga cikin ni'imomin Allah wanda Allah kadai yake bayarwa kaga waɗannan annabawan abin da suke nema kenan a wurin Allah ni'imar haihuwa neman gafara neman tsira neman gudunmuwar Allah akan wata matsala ta su da ire-iren su saboda haka ka dinga yin addu'a da fadin rabbi 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 inni bima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni wahana al'azmu minni rabbi sujudu ahabbu ilayya wannan yana nuna wato muhimmancin rububiyyar khassa da kuma komawa zuwa ga ubangiji a sanda kake neman bukatu irin waɗannan waɗanda Allah ne kadai yake bayar da su idan za mu tuna dama aje mun ambaci cewa ita suratul fatiha sirrinta shine sirrin samun shiga a wurin Allah ta hanyar bautata masa kuma da Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautata ma kuma gurinka kadai muke neman taimako wannan shine wato markaziyyar da ke cikin suratul fatiha saboda haka bauta din nan ya hada da sujuda da ruku'u da sauransu kuma ya hada da addu'a da neman biyan bukatu a wurin Allah saboda haka idan mutum yana so ya samu bukatun shi a wurin Allah to ya tsananta roƙon Allah da kuma ambaton Allah da sunayensa wanda suka dace da irin bukatar da ake nema to suna mafi dacewa da kowace bukata babu kamar sunan ar-rabb domin duka abin da Allah ne shi ya halice su ina fata mun gane wannan ubangiji ya ci gaba da cewa rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin al'alamina wato da aka danganta aka ce ubangijin talikai yana nuni zuwa ga kasancewa Allah shi kadai ne yayi halittunsa gabaki daya kuma shine yake juya su shi yake musu ni'ima shi ke wadata su shi ke raya su shi ke kashe su subhanahu wataala ibnu qayyim yana cewa sufofin da suke cikin ma'anar ar-rabb daga ciki akwai al-fi'l siffar Allah ta aikata ayyukansa akwai wal qudra akwai siffar Allah ta ƙarfin buwaya akwai kuma at-tafarrud siffar Allah ta kasancewa shi kadai yake yin abin sa bid-darari wan naf'i Allah ya kadaitu da wato sanya mutum a cikin kunci ko sanya shi a cikin wadata wal ata'i wal man'i Allah ya kadaitu da siffar shi ke bayewa shi ke hanawa wa nufudul mashi'a ibn qayyim yake cewa da kuma tabbatar zartawa Allah abinda Allah ya zartar to dole yana zartuwa ba kaman wani shugaba ne ko wani mai mulki da za a ce mishi yana da executive power amma sai ya rubuta ya ce ayi kaza kuma sai aki kuma ba yadda ya iya ko a canza daga yadda yake so to shi Allah ba a mai haka karfin Allah yana da nafar duk abinda yayi executing sai ya tabbata haka nan kuma akwai siffa ta kamalul quwwa cikakken karfi Allah shi kadai yake cikakken karfi da cikakken iko sannan akwai siffa kuma ta tadbirul khalq gudanar da halittun wanda duk waɗannan siffofin suna cikin siffar rabb da haka aka danganta aka ce rabbil alamin ubangijin talikai haka ibnu qayyim ya bayyana a cikin tafsirin sa madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin mujalladin sa na farko to me ma'anar lafazin shi al'alamin din al'alamin jam'i ne wanda yake ala ghairil qiyas ana ce mishi jam'ul jam'i domin alam guda daya kenan alam guda daya shi ma lafazi ne na jam'i wanda ba shi da daya a cikin lafazin sa kamar yadda ake cewa misali jayshun ko rahatun ko ahalun ko nisa'un ko iblun duka wannan sunaye ne asma'ul jumu wanda ba su da kalma daya da take nuna daya dayan su amma kuma an tara su a cikin jam'i kuma ana iya daga wannan jam'in a sake yin jami'i. Kuma yadda ake cewa al-jayshu sai a ce juyush. Kuma yadda ake cewa al-ahlu sai a ce ahlul. Kuma yadda ake cewa ar-rahaqu sai a ce arhaq, kuma kamancin haka. To haka nan ma al-alamu da wasali sama akan lamun al-alam shine talikai. Bahaushe yana cewa talikai wato dukkanin halittu. To kuma sai aka ƙara jami'i aka ce al-alamina, dukkanin halittun Allah, wato da halittun sama da na ƙasa da na doron ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da na cikin ruwa da na kan tudu da mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi da masu tafiya da ƙafa da masu jan ciki da waɗanda ake gani da wanda ba a gani da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba, dukkan wannan suna cikin halittun Allah gabaki ɗayansu. Aka ce al-alamina ya game komai, duk wani halitta da ke bayan ƙasa tana cikin lissafin al-alami. Haka duk wata halitta da ke cikin sama tana cikin al-alami. Haka duk wata halitta da ke ƙarƙashin ruwa tana cikin al-alami. Babu wani halitta da ya fita daga cikin wannan karabka. Ubangiji yake cewa ar-Rahman ar-Rahim. Har ila yau Allah ya ƙara bayyana mana wasu sunayensa. Bayan mun ji sunan Allahu ar-Rabb, waɗannan sunaye daga cikin wato sunayen Allah maɗaukakin sarki masu daraja. Sai kuma Allah ya sake cewa ar-Rahman ar-Rahim. Dukkaninsu wannan sunaye ana karanta su da wasali ƙasa, saboda aqafi ne ko badali akan Allahi. Alhamdu lillahi rabbi al-alamina. Hakanan ar-Rahman ar-Rahim, wato dukkaninsu suna tafiya ne a bisa al-iradun wancan Allahi ɗin. Waɗannan sunaye guda biyu, ar-Rahman da ar-Rahim, sunaye ne da aka tsago su daga siffar rahama. Ubangiji maɗaukakin sarki yana da siffar rahama, wadda siffar rahama ita ce siffa Allah da take ɗauke da ma'anan kyautatawa, al-ihsan, kyautatawa, wal-jud da kuma kyauta da ƙari, wal-bar da kuma bayarwa babu lissafi, wal-hanan da kuma tausayi irin na Allah, wal minna da baiwa Allah ya baka abinda ya cancanta ya maka gori, wal ra'afa da kuma tausasa ma halittunsa, wal lutuf da saukin mu'amala da halittunsa, wal ibtila da kuma jarabawa da Allah yake halittunsa. Bima huwa al afdal, Ibn Qayyim. Ibn Qayyim yake cewa daga cikin rahama Allah da Allah yake jarumtan bayi da abinda yake mafi alkhairi ga su bayin. Ko da bayin Allah ba su fahimci alherin ba, akwai wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko talauci ko rashin abin hannu ko wani wata damuwa ko wasu ‘ya’ya marasa jin magana ko wata mata maras biyayya ko wani miji mara kirki. Duk wannan jarabawa ce a rayuwa da Allah zai yi wa mutum. Shi a wurin ɗan adam zai ga cewa wannan matsala ne, wannan damuwa ne. Idan ma ba yi da kirki ko bai da hankali, har ya dinga tuhumar Allah, yana cewa dan me Allah zai mishi haka. Amma a wurin Allah, to wannan ma wani sashi ne na rahama Allah, domin yana iya zama sanadiyar haka. Sai mutum ya wayi gari ran da zai mutu ba yi da zunubi ko kwaya ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Abu Dawuda, Allah yakan jarabci bawa da musibu iri daban-daban waɗanda za su dinga karkaɗe masa zunubansa. Ranar alkiyama in ya zo mutuwa zai mutu ba yi da ko zunubi ɗaya. Ɗaya kenan, ya zama ya mutu bai da zunubin da za a tuhume shi, ya yi zunuban, amma Allah ya mishi hukuncin zunuban a nan duniya. Haka zai je lahira salin alin. Ko kuma ya zama Allah yana so ya bashi wani matsayi a lahira, amma kuma aikinsa a nan duniya bai kai ya samu wannan matsayi ne. Shi ba mai zunubi ba ne, mai aikin ibada ne, amma yawan aikin ibada bai kai capacity abin da Allah ke so ya bashi a lahira. So da haka sai Allah ya dinga saka shi cikin matsaloli da damuwa da fitintunu da musibu. To da su ne za a dinga ɗaukaka darajarsa har ya kai wancan matsayin a lahira. Wani kuma Allah ya san cewa idan ya bashi wancan abin da yake nema na duniya, to zai zama sanadiyar halakar shi, kuma Allah bai san ya halaka. Shi ne fadin Allah, walau basallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. To me kuma Allah ya bashi sarauta ko ya bashi arziki ko ya bashi dukiya ko ya bashi ƙarfin faɗa aji ko ya bashi shahara ko duk wani abu da ake ganin abin sha'awa ne, sai Allah ya bashi haka mahmul. Allah ya bashi babu wanda ya san da shi, babu komai a hannun shi, bai da ƙarfin komai to wannan yafi mishi salama domin a cikin ilimin Allah Allah ya san idan ya bashi wani abu cikin waɗannan abubuwan to zai halaka wannan shine irin abin da ya faru da Karuna kamar yadda Allah ya ba mu labari inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alaihim Karuna da ya kasance cikin sahabban annabin Musa amma sai ya musu tawaye me yasa ya musu tawaye da Allah ya bashi arziki saboda shi dai cikin waɗanda Allah ya kalle su a matsayin waɗanda yake so su tsira Allah ya hukunta mushi halaka saboda haka sai ya bashi arzikin da ya zama sanadiyar halakarsa shi yasa na san zamu mamakin jin cewa an ambaci a cikin rahama Allah akwai jarabawa da Allah yake wa mutane to yasa muka ƙara wannan bayani kamar yadda malamai suke kawo shi cewa daga cikin rahama Allah akwai al-ibtila'u bima huwa al-afdalu lil-abdi fi ilmillahi Allah ya jarabce ka da wani abu da a wurin Allah shine mafi falala gare ka a cikin ilimin Allah akwai matar da bata haihu ba ta rayu tare da mijinta ta yi aure shekara da shekaru babu haihuwa a ɗabi'ance wannan abin jin damuwa ne a wurin mace abu ne da take jin takaici take ganin tana cikin jarabawa da surukai da abokan miji da kishiyoyi duka a ita mata gori to watakila a wurin Allah wannan shine falala gare ta watakila Allah ya bata dama ne dan ta samu lokaci ta gina rayuwarta ta yi wani abin da za ta amfana kalla Aisha radiyallahu anha bata taba haihuwa ba amma jibi irin darajar da take da shi a cikin musulunci da bata haihu ba sai ta amfani da lokacinta sai ta koyi karatu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rayu rayuwa mai tsawo sai ta karantar da addini ta zama a cikin musulunci indai ana maganar malama mace to babu kamar ta a cikin maza ma sai an duba ba kowa bane ya fita saboda haka matar da bata haihu ba watakila Allah ya hana ta haihuwa ne saboda haihuwar na iya zaman mata sanadiyar halaka sai Allah ya hana ta to wannan dai yana cikin wato rahama Allah sannan a wajen mu halittu in aka siffanta mu da siffar rahama to ana nufin riqatul qalb zuciyar mu ta zama mai laushi wattalattuf da tausayin junanmu wal hanun da kaunar junanmu wal maghfira da yafiya ga junanmu walailul janib da saukin mu'amala saboda haka zaka ga siffa ce guda daya amma ma'anarta ya bambanta tsakanin Allah da bayinsa Allah yana da siffar rahmaniya ka ji ma'anarsu ana iya samun bayi masu siffar rahmaniya ka ji bambancinsu da Allah ta wannan fuskar dan haka za mu ga cewa malamai da yawa cikin malaman tafsiri da malaman aqida da malaman harshen larabci sun yi gangan ko wajen tattaunawa da bibiyar ma'anar waɗannan siffofi na Allah Ar-Rahmanur Rahim lafazin Ar-Rahman shi ya zo ne akan alawazinul fa'alan wanda yake nuna al-kathara kamar yadda aka ce a ƙashan wato wanda ƙishi ya galabaice shi haka aka ce jau'an wanda yunwa ta rarake shi to haka aka ce rahman wanda ya tumbatsa a cikin rahamarsa kamar yadda aka ce ghadban wanda ya tumbatsa a cikin fushi haka aka ce ainihin wato a jau'an da makamantansu al-imamu abu ali al-farisi babban malamin lughal arabiya ne الإمام ابن كثير يا حكيتو مانا مغانا سا أتكين تفسيرن سا غمدا معانا وانا نسونا يقول أبيو أين دي كيتشيوا الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة سوناني دي يغني دكا ننو الرحمة يختص بالله تعالى واندو كما يكيب انشاء الله مدوكا كنسركي رحمانير تكيب انشاء الله مدوكا كنسركي والرحيم ما كتشيكما الرحيم inji Abu Ali al-Farisi yace innama huwa min jihatil mu'minina ita ce rahamar da Allah yake yi wa mu'minai saboda haka ar-rahman shine suna da ke nuna siffantuwa Allah da rahama cikakkiya ar-rahim shine suna wanda ke nuna cewa wannan rahama da Allah yake da ita kuma yana sadar da ita ga bayinsa kamar yadda ar-raziq wato mai arziki sannan kuma ar-raziq wanda yake bada arziki haka ar-razzaqu ma'abucin tumbatsa arziki Ar-Razzaq ma'abucin bayar da arziki. To kaga wannan suna na Ar-Razzaq shi yana da siffa guda biyu, siffa samu arzikin da kuma siffa bayar da arziki. To amma suna Ar-Rahman kamar yadda Abu Ali Al-Maududi yake fada, sunan ya kuntata daga ya bada ma'anar guda biyu, ma'anar samuwar rahama a cikin siffar Allah da kuma ma'anar aikin rahama da Allah yake. Saboda sai aka samu mishi tagwai dinsa shine Ar-Rahim, shi kuma yake nuna wato rahamar ta Allah tana kaiwa ga bayinsa. Ala wazin fa'il, wato wanda yake yawan aikata aikin rahama. Dan haka zaka ji Allah yana cewa wa kana bil mu'minina rahima, saboda ita rahama ke bantacciya ce ta fuskar wato aikin Allah ga mu'minai. A wajen rahmaniya kuma sai Allah yake cewa misali Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi. Domin daidaituwa Allah akan al'arshi tana da alaka da tadbiri na dukkanin halittunsa. Dukkanin halittu suna ƙarƙashin mulkin Allah wanda ya daidaita akan al'arshi. To amma akwai iskali anan da malamai suke kawo, shine idan mun ce Ar-Rahim ya keɓanci aikin rahama da Allah yake wa mu'minai, a wani waje kuma za mu ga cewa Allah ya ambaci aikin rahama ya faɗaɗa shi ya wuce mu'minai, kamar faɗin Allah inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim ta cikin suratul baqara. Kaga bai ce inna Allaha bil mu'minina ba, bin nasi dukkanin mutane la ra'ufun rahim. Haka nan kuma faɗin Allah madauki sarki rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulka fil bahri, sannan yake cewa litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Kaga nan ma bayani ne akan siffa ta rahama da ta shafi kowa, bata tsaya akan mu'minai ba. Al-Imam Ibn Qayyim ya bada amsa akan wannan, akan cewa saboda ita Ar-Rahman siffa ce ta zati, ba ta iya ta'adda zuwa ga wani. Ita kuma Ar-Rahimu siffa ce ta aiki, ita take iya ta'adda zuwa ga wani. Saboda haka ba a cewa bil mu'minina rahman, sai dai rahim, saboda ita Ar-Rahmaniya siffa ce kamila ga Allah madaukakin sarki wanda yake banta da ita. Ina fata mun gane wannan. Saboda haka sifatul rahman ita ce siffa ta shumuliya, ita kuma sifatul rahim ita ce siffa ta khususiya. Wato Ar-Rahmaniya ta baje ko ina, ta game ko ina, amma Ar-Rahimiya ta tsaya akan bayin Allah na musamman. Allah da kansa yake cewa cikin A'rafu wa rahmati wasi'at kulli shay'in fasa'aktubuha lil ladina yattaqu. Allah yace rahmata ta game komai, kuma da sannu zan ainihin zartar da ita akan waɗanda suka ji tsoron Allah. Da haka a takaice Ar-Rahman siffa ce ka'ima bi zatillahi, wato siffa ce da zatin Allah. Ita kuma Ar-Rahimu siffa ce wadda ke da alaka da aikin da Allah yake yi na jin ƙan bayi. Dan za mu iya tunawa da muke tafsirin bismillah, mun ce dama akwai waɗannan siffofi, za mu zo kansu a cikin wannan farkon suratul Fatiha. Da haka muka tsallake, za ku ga sun sake maimaituwa yadda aka faɗa bismillahir rahmanir rahim. Anan ma kuma an ce alhamdu lillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir rahim. Kaga siffofin sun sake baimaituwa da shi sunan Allah na ismul jalala alhamdu lillahi, da kuma waɗannan siffofi guda biyu na Ar-Rahmanir rahim, wanda siffofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki. To a wannan jeren giyar da aka yi musu, akwai wata latifa, akwai wani salon zance mai ban sha'awa. Shine farko an fara ambatan da aka ce alhamdulillahi, ba a ce alhamdulirrabbi ba, ba a ce alhamdulirrahmani ba, ba a ce alhamdulirrahimi ba, sai aka ce alhamdulillahi. Me yasa aka faɗi Allahi? Saboda shine sunan yanka na Allah, shine mafari, sauran duka suna ƙasan shi. To bayan da aka ambaci Allah wanda yake nuna ma'anar bauta ga Allah, sai kuma aka ambaci Ar-Rabbu wanda yake nuna cewa Allah shi ya halittu, saboda shi ya halitta shi ya cancanta a bautata masa. To a cikin sunan Ar-Rabb akwai wata ma'ana mai ban tsoro, mahalicci, wanda yake bayarwa, wanda yake hanawa, wanda yake sanya cuta, yake sanya maganinta, wanda yake zubar da ruwan sama ko ya hana shi, wanda yake bada mulki ko ya kwace mulki. A cikin wannan akwai wata ma'ana mai ban tsoro, sai aka biyo bayanta da ma'anoni da suke sanya kusanci zuwa ga Allah, shine Ar-Rahman. Ai Allah nan da kake jin tsoransa, to yana da rahama mai fa'i, Ar-Rahim. Ai Allah nan da kake jin tsoransa, yana da wata keɓantacciyar rahama da ya keɓance bayinsa. Bayinsa nagari, annabawa da waliyai da salihai da sauran bayi nagari. Wannan shine sequence ɗin da aka bi wajen ambatan waɗannan sunaye guda hudu a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Allahu, Ar-Rabb, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Saboda haka ina ganin mu tsaya a nan ko kada a yi ta tafiya karatun yana warwarewa. Bari mu dakata a nan sai mu amsa wasu daga cikin tambayoyi. Idan mun zo gobe insha Allah akwai cikin bayani game da waɗannan siffofi na Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Daga cikin tambayoyin da aka kawo, wannan yana cewa malam na tambaya ne game da ambaton Allah a makewayi. Gashi na ji an yi hani a kan ambaton Allah a makewayi. To idan mutum ya je wanka inda zai saka kayansa, zai yi addu'ar da ake yi, haka nan wajen alula a banɗaki zai yi addu'ar da ake yi. Wannan tambaya ce muhimmiya. Babu shakka ana hani game da ambaton Allah a wurin da ake da najasa ko wurin da ake tsuguno. Amma wannan bai hana idan mutum ya shiga banɗaki in ya zo cire kayansa ya faɗi sunan Allah. Haka idan alula ta kama shi a cikin banɗakin ya ambaci sunan Allah. Abinda aka hana shi ne kawai mutum yana zaune a bayi ya fara karatun Qur'ani, haka kawai babu dalili. Ko kuma ya fara tasbihi ko ya fara jan carbinsa, to wannan shi ne aka hana. Amma idan wani abu ɗari'i ya bujuro masa, da zai ga wani abu da zai bashi tsoro, ai zai ce a'uzu billahi ko subhanallahi. To haka ma idan zai cire kayansa, to sai ya yi. Idan kuma mutum ya yi addu'a daidai ƙofa wajen shiga banɗakin, to ta wadatar game da addu'ar cire kaya. Kamar yadda muka ji sitiru ma bainal insi wal jin, bismillahi. Amma wajen alula, to zai ambaci Allah babu laifi akan haka. Wannan na san tambaya dole ta dinga bujurowa, musamman saboda a yanzu muna rayuwa ne a gidaje waɗanda suke da banɗaki a cikin ɗakuna. Wannan al'ada da ta zama gama gari yanzu, wanda a zamanin da ba a santa ba. Turawa ne suka zo da wannan al'ada, su suke yin banɗaki a cikin ƙuryar ɗaki, kuma ana ganin wani gayu ne da ci gaba, kuma ya zama haka dole ya aka iya. To shi yasa ake wannan buƙatar, amma kaga a da babu wannan buƙatar, wallahu a'lam. Wannan yake cewa in na fahimci tambayar, na kasance ɗan kasuwa ne mai albarka, sai Allah ya jarabce ni da karayar arziki cikin wannan yanayi, sai na je na karɓi bashi, kuma har yanzu situation ɗin yana nan bai canza ba. Sai ya ce therefore please malam ka yi kira ga al'umma, maybe wani yana cikin jarabawa irin nawa, kar ya je ya shiga cikin irin wannan bashi na banki. Bashin da ake karɓa a bankuna, farko dai muna ma wannan bawan Allah addu'a, Ubangiji Allah ya sa kafara ne abinda yake ciki na yanayi, kuma Allah ya fitar da shi zuwa ga abinda yake mafi alkhairi da shi da dukkanin sauran bayin Allah. Babu shakka basussuka da mutane suke ansa a bankuna, commercial banks, waɗannan conventional banks, basussuka da suke ɗauke da kuɗaɗen ruwa, kuma cin kuɗin ruwa kabira ce cikin manyan kaba'ira na zunubai. Saboda haka wajibi ne mutum ya guje mishi, iya gujewarsa. Allah ya tsare mu. Wannan kuma yake cewa shin mutum zai iya ansan kuɗi don yin addu'a irin yadda wannan sahabi ya anshi kuɗi ya yi addu'an da muka ji na ruƙuya ɗin nan? Wannan za mu ajiye ta idan mun je ƙarshen suratul Fatiha, in za mu fitar da fawa'id da ke ciki, insha Allah zan yi magana a kansa. Hukuncin karɓan kuɗi don yin addu'a, insha Allah. Wannan ya ce a yi nasiha ga masu buga game a masallaci. Ko ana tafsirin wani na buga game, to nan na ga yana cutar da lokacinsa ne. Ka zo na wurin da ake karatun Alƙur'ani ko ake fasarar shi, kuma ka kama buga game babu shakka wannan zaluntar kai ne da cutar da kanka ya kamata ma a ce daga shigowar Ramadan duk waɗannan games din kai on installing din su ka cire su daga wayarka ko kai freezing din su har sai Allah alal akalla ka bari sai bayan sallah bata lokaci ne a ce babba da hankalinka da girmanka kana ta buga game bai kamata ma a ce ka iya game ba kana babba da hankalinka ai game na yara ne da mata don kuma Allah ya jarabce ka da shi ya kamata a ce akalla dai cikin watan Ramadana kai hakuri ka bari Allah ya shirye shi wannan yace algafata malam mutum zai yin zikiri da ayan alqur'ani alhamdulillahi maimakon fadin alhamdulillahi kawai to yadda dai zo a cikin zikirin shine alhamdulillahi ko fatiris samawati ko alhamdulillahi allazi bi bi tatimu salihat ko alhamdulillahi allazi najjana min hadha suna nan kala kala mun yi ishara zuwa ga wasun su ajiya kamar yadda na gaya mana ajiya ishara ne kawai suna nan da yawa abinda ake so kowane waje ka tsaya iya abinda ya zo a cikin nasi misali in kai atishawa an ce ne kawai ka ce alhamdulillah to kar ka ƙara akan wannan ka tsaya iya alhamdulillah idan ka zo hawa abin hawa an ce ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallahi sakhalna hadha wa kunna muqrin wa ina ila rabbil munqalib alhamdulillah zuwa ƙarshe to sai kai wannan wato kowane waje ka lazimci yin lafazin da aka ruwaito a wajen idan kuma ka zo wanda yake budadde wanda ba a ruwaito wani abu a wajen ba to zaka iya yin abin da kake ganin ya dace ko abin da ya sawaka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladansa Allah ka gafarta mana kurakurai Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka sa mu cikin da kake yantawa a cikin wannan wata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.